أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله من قول الله تبارك وتعالى ميقوى ميقوى ميتكين إيقونسا ya nuna mana wannan lokaci mai albarka. Yau muna biyar ga watan Jumada Ula, hijira nan ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1443. A ci gaba da karatu da muke a wannan littafi mai albarka na Riyadus Salihin min kalami Sayyidul Mursalin. Muna cikin babu tauba. A cikin babu tauba muna kan hadisin Sayyidina Ka'ab bin Malik radiyallahu anhu, wanda Sayyidina Ka'ab dan Malik Allah ƙara masa yadda yake faɗa mana irin halayen da ya shiga da abubuwan da ya same shi lokacin da bai je yakin Tabuka ba. Idan ba manta ba, a karatun da ya gabata mun yi faɗi abubuwan da ya faɗa na magana Allah ya karbi tubansa daga wannan abu da ya aikata, wanda har Allah ya sauka da su ayoyi a cikin Alkur'ani mai girma wanda suke bayani akan karban tubansa da Allah ya yi. Qala fa anzalallahu ta'ala laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirina wal ansari alladhina taba'uuhu fi sa'ati al-usra hatta balaga innahum bihim ra'ufur rahim wa 'ala salasati alladhina kullifu حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رهبت حتى بلغ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه يجي فأنزل الله تعالى سي الله مدوكين سركي يسو قد وسو آيوي آياتنا چوا لقد تاب الله على النبي للي الله يغافر تاوى النبي والمهاجرين دوان سكي هجرة والأنصاري da ansar mutanen Madina alladhina taba'uhu wanda suka bi shi fi sa'atil usrati a cikin lokaci mai tsananin lokaci ana cikin tsanani kenan hatta balaga innahum bihum ra'ufur rahim har annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta zuwa inda Allah yake cewa lalle shi a gare su mai tausayi ne ko mai jin kansu ne wa ala salasati alladhina kullifu lalle Allah madaukakin sarki ya gafarta wa mutum guda ukun nan da suka zauna ba su je yaki ba hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat har sai da ƙasa ta musu kunci duk da yadda take da yalwata da fadinta da komai hatta balaga ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin har sai da ya karanta wadannan ayoyi har zuwa inda Allah yake cewa ku ji tsoronsa ku kasance tare da masu gaskiya. Sayyidina Ka'ab bin Malik radiyallahu anhu yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta musu ayoyi ayar da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta wanda Allah ya saukara kansu shine laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirina wal ansari alladhina taba'uuhu fi sa'ati al-usrati lalle haqiqa Allah ya gafarta wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan da muhajirai wanda aka fita da su wato wannan yaki na Tabuka kenan da ansar mutanen Madina wanda su ma aka fita da su wannan yakin na Tabuka alladhina taba'uhu wanda suka bi Annabi sallallahu alaihi wasallama fi sa'atil usrati a cikin lokaci mai tsanani. To sai yace har sai da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kai inda aya take cewa innahu bihim ra'ufur rahim. To abin da bai kawo ba sauran shine في ساعة الأسرة من بعد ما كادت تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم شور الله تبارك وتعالى يا غافر تاموس ألوك تشيمي سننين من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم لوك تشيند زكاة وصدق تشيكين سوراك أنسكر كتا ya kusata zukatan su za su karkata saboda tsabar wahalan da suke ciki sun mata ba alaihim sai Allah ya tabbatar da su ya hana su juyawa sai Allah ya zaunar da su a wannan wajen ba su gudu ba innahu bihim raufur rahim lalle Allah mai jin kai ne ko mai rahama ne mai jin kai ne to anan wannan aya tana nuna cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi tuban bayin Allah da suka fita yaki tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam duk da an fara ambana sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya gafarta wa Annabi to Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma'sumi ne baya zunubi amma meye ne wannan suna na gafara dole Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin sa tunda Allah ya ce inna Allah yuhibbu tawwabina yana son masu tuba to idan za a samu wasu masu tuba da Allah yake so to Annabi sallallahu alaihi wasallam shine zai zama shugaban waɗannan masu tuba din to saboda haka didda yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai Allah ya fara kiran sunan sa cewa Allah ya gafarta masa da muhajirin da ansar mutanen makka kenan da suka hijira sune muhajirin ansar mutanen madina wanda suka bi Annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin tsanani nan shine lokacin da aka fi yakin tabuka ana cikin tsanani ana cikin wahala ga halin da ake ciki na wahala amma suka bi Annabi sallallahu alaihi wasallama suka je min ba'di ma kada tazigu qulubu fariqin minhum a lokacin ma zukatan su ya karkata sabar wahala har an fara tunanin ko za a koma gida ne za a gugudu malamai suka ce da aka je yakin tabukan nan fa dibino guda daya mutum biyu ne a kansa ya za a yi su ci sannan raƙumi guda daya mutum goma ne a kansa idan wannan yawo ya sauke ba wannan yawo ya sauke ba wannan yawo ya sauke ba wannan ga zafin rana ga sahara ne kamar yadda muka karanta ga sahara ne wajen ga zafin rana saboda haka lokacin gaba daya ya kasance zukatan su ya fara karkata kai anya ba za su koma gida ba kuwa duk da wani karatun ya ce min ba'di ma kada yazigu ba tazigu ba cewa sun fara jin za su karkata za su juya gida saboda ga yanda abun yake summa taba alaihim malamai suka ce summa taba alaihim anan sai Allah ya tabbatar da su ne ba sai ya yafe musu ba sai ya tabbatar da su ya basu suka zauna ba su tafi ba amma kowa ya gaji saboda halin da ake cikin nan zai samu ya koma gida da shi kenan lalle Allah shi mai tausaya musu ne kuma mai musu rahama ne sannan sai aya ta cigaba da cewa wa alasalasil ladina kullifu da mutum guda ukun nan da aka bar su to anan ma malamai sun ce yana da ma'ana biyu mutum guda uku da aka bar su dai mun sani su ne muke ta karatun su tun kwanakin baya sai na Ka'ab bin Malik da Muraratu bin Rabi da Hilal bin Umayya to an bar su a ina an bar su ba su je yaki ba na da yake nan ko kuma an bar su sun zo sun ce ba su je yaki ba amma an rabu da su ba ba su wata amsa ba an bar su kenan sun zauna a haka hatta idza zaqat alaihimul ardu bima rahabat har sai da ƙasa ta musu kunci ga yalwar yadda ƙasa take ga yadda duniya take zaka shiga ko ina ka fafata yadda kake so amma suka rasa inda za su shiga saboda halin da suka shiga wa zaqat alaihim anfusuhum rayukan su suka musu kunci suka rasa yadda za su yi wa zannu alla malja'a min allahi illa ilayhi suka tabbatar cewa babu inda za su koma babu wata mafaka halin da suka shiga nan babu inda za su koma sai wajen Allah dama mafaka a wajen Allah take wajen Allah za su koma summa taba alaihim liyatubu daga nan sai Allah ya gafarta musu ya yafe musu saboda ya tabbatar da su a cikin tuba to kaga anan wajen su waɗannan mutum guda uku malamai sun yi magana nan ma da suka ce summa taba alaihim liyatubu sai Allah ya gafarta musu ko ya yafe musu saboda su zama a cikin tuba ita tuba shine mutum ya dawo daga laifin da yake aikatawa ya bar aikata wannan laifin ya dawo ya tuba ya ce ya daina shine shi kuma Allah kuma in ya yafe mutum shine ya fasa yi masa hukuba dade masa hukuba to sai ya dauko gafara sai ya ajiye masa ita to daga nan sai yake cewa a bayan duniya ta musu kunci rayukan su sun musu kunci duk abubuwa sun dame musu yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah ku kasance da masu gaskiya wadannan mutanen ba wani abu suka yi ba gaskiya suka yi gaskiyar su ne ya jawo suka fada cikin wannan halin da suka fada ciki to saboda haka wannan gaskiyar da suka yi din sai yake cewa har sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta inda Allah yake cewa ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah ku kasance da masu gaskiya gaskiyar su ne ya jawo suka fada cikin wannan hali da suka shiga ciki qala ka'ab wallahi ma an'ama Allahu alayya min ni'matin qattun ba'da idh hadani Allah lil Islam a'zama fi nafsi min sidqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama alla akuna kazabtuhu fa ahlika kama ahlaka alladhina kazabu inna Allah ta'ala qala lil ladina kazabu hina anzala al wahya sharra ma qala li ahadin fa qala Allah ta'ala sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilayhim lituridu anhum fa'ridu anhum innahum rijis wa ma'awahum jahannam jazaan bima kanu yaksibun yahlifuna lakum litardaw anhum fa in tardaw anhum fa inna Allah la yarda 'anil qawmil fasikin Sayyidina Ka'ab bin Malik radiyallahu anhu yace na rantsa da Allah Allah bai taba min wata ni'ima ba tunda nake kaman wannan ni'ima da dai cewar Allah ya shiryar da ni ba musulunci to Allah bai taba min wata ni'ima ba kaman wannan ni'ima a azama fi nafsi wanda tafi girma a cikin zuciyata min sidqi rasulullah sallallahu alaihi wasallama saboda na ga yawa ni sallallahu alaihi wasallama gaskiya na gaskata gaskiya kawai na fara ban yi ƙarya ba sannan daga lokacin Allah ya kuna kazabtuhu fa ahlika kuma na kasance bazan masa ƙarya ba balle na halaka kamar yadda kama ahlakal ladina kazabu kamar yanda wanda suka yi ƙarya suka halaka inna Allah ta'ala qala lil ladina kazabu hina anzala al wahya lalle Allah madaukakin sarki ya fada akan mutanen da suka yi ƙarya lokacin da ya saukar da wahayi ya saukar da ayoyin nan sharra ma qala li ahadin mafi sharrin abun da ya fada akan wani faqala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce sai halifuna billahi lakum za suna rantsewa da Allah suna rantse muku da Allah cewa idzan qalabtum ilaihim idan kuka dawo wajen su kuka dawo inda suke litu'ridu anhum wannan rantsuwan da suke yin ba dan komai bane saboda kar ku aibata su ne ku kauda kai ku bar su fa'ridu anhum innahum rijis Allah ya ce ku kauda kai ku bar su su dinnan ba komai bane su datti ne dama sun riga sun zama kabis wa ma'awahum jahannam sannan sakamakon su wutan jahannama ne jaza'an bima kanu yaksibun wannan sakamako ne na abin da suka aikata yahlifuna lakum litardu anhu za suna rantse muku ba dan komai ba dan ku yarda da su fa in tardu anhum idan kun yarda da su fa inna Allah la yarda 'anil qawmil fasiqin lalle Allah baya yarda da mutanen da suka zama fasikai Sayyidina Ka'ab bin Malik radiyallahu anhu yace tunda yake bai taba jin dadin ni'imar da Allah ya masa ba kamar lokacin da ya fada wa Annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya bayan Allah ya shirye shi zuwa ga musulunci ya zama shi kawai gaskiya ne yace kuma daga nan Allah ya taimake shi bai halaka ba kamar waɗanda suka halaka suka bari ƙarya akwai wanda suka zo ƙarya suka fada ai suka bari uzurori na ƙarya suka ce ga dalilin da yasa ba su je yaki ba suka bari ƙarerayin su aka bar su aka ce su je to shi bai wannan ƙaryan ba ya faɗi gaskiya da yayi ƙarya da shi ma ya halaka kamar yanda suka halaka yace lokacin da Allah zai saukar da wahayi waɗannan ayoyin za su sauka sai ya zama ba wani mutum da Allah ya saukar da maganganu a kansa na sharri kamar su mutanen da suka yi ƙarerayin nan Allah tabaraka ta'ala yace sai halifuna billahi lakum idan qalabtum ilayhim za su na rantse muku da Allah lokacin da kuka dawo zuwa wajen su wallahi gashi wallahi kaza kaza ne ya hana mu zuwa ga dalilin da yasa mu je wannan yakin ba sai ta ƙarerayin su saboda ku kauda kai ku bar su dan wannan suke ƙaryan a bar su kar a ce musu komai to ku bar su din tunda haka suke so to ku bar su dama su riga sun zama mummunan abu ku bar su kawai sannan sakamakon su wuta ne to kaji ba ka zo kai kariya annabi sallallahu alaihi wasallam an barka kasha kana zamanin kasha sai aka ce to makomar ka wuta ne kaga ai babu jaza'an bima kanu yaksibun wannan shine sakamakon abin da suka aikata wuta za su shiga sannan idan suka zo za su na rantsuwa cewa wallahi da gaske suke ba su samu zuwa yakin nan ba da gaske suke yi wallahi kaza kaza wallahi kaza kaza su yi ta rantsuwa na ƙarya kuma ba an ƙarya suke yi wannan rantsuwan da suke yi ya rasulullahi suna yi ne dan ka yarda da su to ko da ka yarda da su ko kuma dan ku yarda da su ku sauran jama'a da annabi sallallahu alaihi wasallam kowa a yarda da su to in an yarda da su Allah baya yarda da mutanen da suka zama fasikai malaman tafsiri sun ce ana an yi wadu'ul zahir mawdi'ul mudmari kenan an fito da su sifar su yadda suke cewar ba a ce fa inna Allah la yarda anhum ba Allah baya yarda da su ba sai aka ce fa inna Allah la yarda anil qaumil fasiki Allah baya yarda da mutanen da suka zama fasikai shin sun riga sun zama fasikai ko da an yarda da su to Allah ba zai yarda da su ba to saboda haka duk wanda suka bada uzurin na aka ce kuje aka ce su tafi afa Allahu anka lima azinta lahum hatta tabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lam al-kadhibin ya rasulullah me yasa ka gafarta musu kace su je abun bai fito fili ka gane makaryata da masu gaskiya ba to Allah ya riga ya sani da masu ƙaryan da masu gaskiya din da abubuwan da aka saukar da yawa akan su to saboda haka mu dai inji sai na ka bin Malik radiyallahu anhu Allah ya taimake mu ba mu shiga cikin waɗannan zurin ba da muka zo ba mu yi ƙaryan nan ba sai aka ce to kuje ku jira mi Allah zai faɗa akan ku to saboda haka ko da an nuna an yarda da su a fili to a ciki fa Allah bai yarda da su ba sannan sakamakon su tan jahannama ne qala ka kunna kulifna ayyuha salasatu an amri ulaika alladhina qabila minhum rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina halafu lahu fabaya'ahum wastaghfara lahum wa arja'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrana hatta qada Allah ta'ala fihi bizalika qala Allah ta'ala wa ala salasati alladhina kulifu wa laysa alladhi zakara mimma kulifna takhallufuna anil ghawwi wa innama huwa taklifuhu iyana wa irja'uhu amrana amman halafa lahu wa tadar ilayhi faqabila minhu muttafaqun alayh sayyidina ka ibn malik radiyallahu anhu yace kunna kulifna ayyuha salasatu lalle mu guda ukun nan mun zauna mun shantake ba mu je wannan yakin ba to sai aka bar mu yanda muka zauna muka shantake mu je yakin nan ba sai aka bar mu yanzu ba a ce komai akan mu ba an amri ulaika alladhina qabila minhum rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina halafu lahu sai aka bar mu ba a ce mana komai ba akan mutanen da annabi tsira da mai Allah su tabbata a gare shi ya karbe su saboda rantsuwar da suka masa sun rantse wallahi ga dalilin da ya sa mu je ba fa baya hum sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu mubaya aka gaisa da su wastaghfara lahum ya nema musu gafara wa arja rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrana sai annabi tsira da mai Allah su tabbata a gare shi ya jinkirta lamarin mu hatta qada Allah ta'ala fihi bizalika har sai da Allah ya gaya masa hukuncin da yayi akan mu qala Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki yace wa ala salasati alladhina kullifu da mutun guda ukun nan da aka bar su sun zo sun ce sun tuba ma aka ce to kuje wa laysa alladhi zakara mimma kulifna takallufna anil ghadwi sai na ka bin malik radiyallahu anhu yace wannan fa abin da aka ambata na an bar mun nan ba barin mu da aka yi na ciyar ba mu je yaki ba a an bar mu mun zo mun ce ba mu je mu ma sai aka sake barin mu aka ce to kuje da halinku wa innama huwa taklifuhu iyana ana nufin barin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana nemo wa irja'uhu amrana amman halafa lahu da jinkirta lamarin mu da yayi akan wanda suka rantse masa suka yi rantsuwa wa atazara ilaihi suka bada uzuri fa kabila minhum sai karba a gare su sai na ka bin malikin yace su ukun nan bayan an bar su ba su je yaki ba sun shantake ne rashin zuwa yaki to sun dawo gida sun faɗi gaskiya an sake barin su yanzu ba an bar su ba ce musu komai ba su ba su rantse ba wanda suka zo suka yi rantsuwa suka ce ga dalili dalilan ƙarya da suka yi ta faɗa din nan. Aka gaisa da su, aka yi mubaya'a da su, aka ce to ku je. Amma su sai aka jingita lamarin su, har sai da Allah ya kawo hukunci. Shine ayan da aka karanta cewa alal salasu allazina kullifu, mutum guda uku nan da aka bar su. To sai na kabin malik ya ce ba wai an bar mu ne ba mu je yaki ba, a'a an bar mu ba mun zo mun tuba, mun zo mun tuban ma sai aka bar mu, aka watsa lamarin mu, aka ce to ku je. To saboda haka yace mu ba mu rantse ba, ba mu kawo wani uzuri ba, balle a karba. Saboda haka sai aka bar mu. Sai da wannan ayan ta sauka, Allah ya ce ya gafarta mana. Wa fi ruwayatin, a cikin wata ruwaya har yanzu, annan nabi sallallahu alaihi wasallama karaja fi gadwati tabuk yawmal khamis wa kana yuhibbu an yakhruja yawmal khamis. Wa fi ruwayatin kana la yaqdumu min safarin illa naharan fi dhuha fa idha qadima bada'a bil masjid fa salla fi rak'ataini thumma jalasa fihi. A wata ruwaya aka ce annan nabi sallallahu alaihi wasallama karaja fi gadwati tabuk yawmal khamis, annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya fita yakin tabukan nan ne ranar alhamis. Wa kana yuhibbu an yakhruja yawmal khamis, annabi sallallahu alaihi wasallam yana son yana fita ranar alhamis. Wa fi ruwayatin, a wata ruwaya kana la yaqdamu min safarin, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya dawowa daga tafiya illa naharan, sai dai da rana, ko za a ce da hantsi, fi duha lokacin walha, a lokacin yake dawowa. Fai da kadima, idan ya dawo bada bil masjidi, zai fara ne da masallaci, fa salla fi rak'ataini, zai rakawoyi guda biyu a ciki, sun majalasa fihi, sannan sai ya zauna a ciki. Wata ruwaya na wannan hadisi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita yakin tabukan nan ne ranar alhamis. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan yana so ya yi tafiya, to ranar alhamis ne yake tafiya, ya fi son yin tafiya ranar alhamis. Sannan in ya dawo a tafiyarsa, idan ya dawo, to yana dawowa ne da rana, lokacin gari ya waye, ana cikin lokacin walaha, to wannan lokacin yake dawowa. Saboda malamai sun ce wannan lokacin na walaha lokaci ne na shagala, kowa ya fito, in bacci kake yi baka tashi ba, ka tashi a lokacin. Gari ya waye, kowa ya fito, wannan ya fito, ana shagali, ana menene, shi yasa sai aka ce ayi sallan walaha a wannan lokacin, a tuna da Allah a lokacin, ma a je a gana da shi. Saboda haka wannan sallan. Sannan malamai suka ce ba a so mutum ya dawo daga tafiya da daddare idan ba ya riga sanar da cewa yana zuwa ba. In ya sanar cewa yana zuwa, ana da labarin zuwansa, to shikenan, kowa ya san cewa ya taho. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi tafiya, dawowa ya kama shi da daddare, sai ya shiga masallaci, ba zai shiga gida ba. Suka ce ya Rasulullahi, me yasa ba za ka je ci ko ban ga muku zan dawo ba da daddare kawai na shigo? To kaga yanzu wani ko zai labe ne ba, zai dawo ne, bari zan dawo ban gaya musu, ban gaya wani mi suke yi. To ba su irin wannan. To annabi sallallahu alaihi wasallam dai da hantsi ya fika iya cika dawowa daga tafiyarsa. Sannan idan ya dawo, yana farawa da masallaci, ya yi nafila raka'a biyu, sannan ya zauna a fuskanci mutane, su fuskance shi, su masa maraba da zuwa, su masa barka da dawowa. Wannan shine ƙarshen wannan hadisi na sayyidina Ka'ab bin Malik radiyallahu anhu. Amma malamai sun fidda fawaid, fa'idodin da suke cikin wannan hadisi masu yawa, wanda a takaice dai za mu irga wasu, wasu darussan da aka samu a cikin wannan hadisi na sayyidina Ka'ab bin Malik radiyallahu anhu. Daga farko dai akwai maganar ibahatul ganima, wato an samu halaccin ganima ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Idan ba mu manta ba, farkon maganar da sayyidina Ka'ab bin Malik radiyallahu anhu yayi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita shi da sahabbansa za su je su karbi dukiyar mutanen Makka, wanda Abu Sufyan yake jagoranci. To kaga an je karban ganima ne, sai abun ya juye ya koma zama yaki kenan. To kaga wannan ya nuna halaccin karban ganima a wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Sannan a cikin hadisin mun koyi darasin falalan da Allah ya yi wa mutanen Badar. Mutanen Badar, irin falalan da Allah ya ba su, mun ji yanda sayyidina Ka'ab bin Malik radiyallahu anhu yake ta cewa duk da dai ban halarci yakin Badar ba, amma dai da ni aka yi Lailatul Aqaba, na san cewa duk da wasu malamai suna cewa Lailatul Aqaba ma wannan alƙawarin da aka yi a Aqaba wasu suna ganin wanda ya halicci wannan ko bai ji yakin Badar ba ma yana da matsayi, sannan an faɗi matsayin mutanen Badar, sannan a ciki na matsayin su in ban manta ba an faɗi maganar Hilal ibn Umayya da Murat ibn Rabi, an ce su tafi ba za a sake musu magana ba duk da su kuma sun halicci yakin Badar. To saboda kaga wannan babban laifi ne. To wannan dai darasi ne shi ma da zamu koya a ciki, sannan a ciki akwai darasin da zamu koya na yin tauriya idan mutum zai yi magana su ga abin da ya nufa amma sai ya canja saboda wata larura. Annabi sallallahu alaihi wasallama da yazo zai tafi yakin Tabuka, fitowa ya fili yace Tabuka zan je, kuma da an sani idan zai tafi yaki ba zai ce ga inda zai je ba, kamar yadda muka karanta idan zai tafi misali zai je Kano ne sai yana tambayar labarin Bauchi ya hanyar Bauchi take ya ana bashi labarin ya tashi sai ya Kano kawai ba zai can ba, saboda alharbu khudwa yaki dan yaudara ne ba a fitowa ce ga abin da za a yi. To amma saboda Tabuka wahala za a sha, za a sha wahala ne, sai aka fito aka bayyana kowa ya sani Tabuka za a je kawai. To saboda haka ana iya yin tauriya a boye inda za a je idan akwai wata manufa na ci gaba, misali za a kawo ci gaban addini ko wani abu mai kama da wannan, ko ana so a kai musulunci inda bai je ba, to ba dole bane a fito a gaya wa mutane me ake ciki in za su ba da matsala, sai a boye a ci ga inda za a yi. Sannan hadisin ya karantar da mu jin bakin ciki idan mutum wani alheri ya wuce shi, kamar yadda sayyidina Ka'ab ibn Malik radiyallahu anhu yayi da shi da mutum guda biyun nan, irin bakin cikin da suka ji na rashin halatan yakin da suka yi, sun zauna ba abun da suke yin ba kuka ba kwana 40 har zuwa kusan kwana 50 kuka kawai suke yi, kuka kawai suke yi, suna jin bakin ciki na wannan abun da ya same su. Sannan wannan hadisi har yanzu yana karantar da mu mai da giba kar mutum yayi maganar wani, saboda da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya yace ina Ka'ab ibn Malik yake, sai wani yace habisahu bardahu wan nadhur fi tufaihi, ko yace ai kawai ya zauna a gida ne ya ki zo, da girman kansa ne ya hana shi zuwa. Wanda daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace a mu san komai akan sa ba sai alheri ya rasulullah. To saboda haka ba a so ka faɗi mummunan magana akan mutum idan baya nan, wannan ma yana cikin darussan da za mu tsinta a ciki. Sannan har yanzu darasi da yake cikin wannan hadisi shine kaurace wa masu bid'a, da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa aka kaurace wa sayyidina Ka'ab ibn Malik radiyallahu anhu da sauran mutanen nan. Ai akwai mutanen da suka zo suka nemi sayyidina Ka'ab ibn Malik ya zo su tafi ya shiga cikin su, Maliku Ghassana Jabalatu ibn Ayham ya aiko ai yace ya zo a tafi da shi tunda abokinka ya ki ka dawo wajen mu, yace a yake yi wannan. Sannan har yanzu a ciki akwai darasi na ladabtarwa da shugaba zai yi wa mabiyansa, ya ladabtar da su kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ladabtar da sayyidina Ka'ab ibn Malik da Murat ibn Rabi da Hilal ibn Ubayya, a cikin ba su ladabin kuma har da rashin yi musu magana, sai aka dauke gaba daya aka daina kula su saboda wannan laifin da suka yi. Wannan ma darasi ne. Sannan har yanzu darasin da yake cikin wannan hadisi yana nuna mana ana son mutum idan ya yi tafiya idan ya dawo ya yi nafila, ya shiga masallaci in lokacin nafila ta halatta ya yi nafila kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi, sannan ya fuskanci mutane kafin ya karasa zuwa gida. Wannan ma yana ciki. Sannan har yanzu darasin da yake ciki akwai yin hukunci da zahiri da barin baɗini, karkace ƙarya ne baka yarda ba. Mutanen da suka so ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a duk ƙarya suka yi ta yi, kowa zo yana bada uzurin sa, uzurin kuma na ƙarya ne, suka yi ta ƙarya suka ce su ba su samu zuwa ba kaza 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 kaza, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yarda ya ce a shikenan ku je, ya karbi uzurin su. Sannan har yanzu hadisin yana karantar da mu wato kwaɗaitarwa wa mutum ya yi kuka akan kansa idan ya shiga wani mummunan hali na ya saba wa Allah, saboda sabon nan da yi wa Allah ya jawo har yana kuka yanda suka yi. Sannan a ciki akwai darasi na satar kallo da mutum zai yi idan yana sallah kuma sallar bata ɓaci ba, yanda sayyidina Ka'ab ibn Malik radiyallahu anhu yayi, ya zo cikin masallaci yana sallah saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gan shi, idan ya juya yana kallon Annabi sallallahu alaihi wasallama sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kaura kansa, idan ya koma yana sallar sa sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kalle shi. To ana aka ce wannan yana nuna cewa idan mutun ya iltifat a cikin sallah ya dan juya ya karkata, sallan bata bace ba amma ba a so yayi. Sannan hadisin yana karantar da mu falalan fadan gaskiya, idan ka fadi gaskiya zaka samu irin wannan sakamakon da waɗannan sahabbai na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suka samu. Sannan hadisin yana karantar da mu cewa mai da sallama shi ma magana ne, mai da sallama magana ne, saboda da aka ce a daina kula su, ai sai na Ka'ab bin Malik ya zo wajen Abi Qatada a yi ko ya zo wajen sa ya ce masa, yana masa magana yana masa magana yake kula shi, kaga da ya mayar masa da sallaman nan da yayi da kamar ya masa magana ne kenan. To saboda haka idan mutun kana gaba da shi aka ce karka gabi, karka gaba da dan uwanka ya wuce kwana uku, saboda haka kai ka ce masa assalamu alaikum, shikenan ka fita. In ya ce wa alaikum salam in bai fada ma dai kai dai ka fita, saboda haka sallaman nan ma magana ne, saboda haka ko fishin yana nan bai fita a jikinka ba sai ka dage ka mayar masa ai ka masa sallama. Sannan har yanzu hadisin nan yana karantar da mu shiga gwanar wani abokinka ba tare da ka nemi izinin sa ba, kamar yadda sayyidina Ka'ab bin Malik radiyallahu anhu yaje ya shiga gwanan Abu Qatada ko yaje ya shiga bai nemi izinin sa ba kawai ya fada, saboda idan yazo ya kwankwasa masa yace ga ni nazo yaya zai kula shi ba zai bude mar ba sai yaje ya fada ya shiga. To saboda haka she wani abokinka ko wani dan uwanka wanda akwai irin wannan zaka iya zuwa wajen sa ba tare da ka nemi izini ba zaka iya shiga. Sannan hadisin yana karantar da mu idan mutum yayi kinaya lokacin da zai yi saki, in ba ya nufi sakin ba bai zama sakin ba, shi yasa sayyidina Ka'ab bin Malik radiyallahu anhu yace wa matarsa ki tafi gida ki je ki riski iyalanki. A haka a ma'ana in kace wa matarka ki tafi gida ki riski iyalanki, wato kansa ke da kenan. To amma ba nufin saki yake yi ba, saboda haka wannan ma kaga an samu wani karatun an ce wai akwai wani ya saki matarsa sai aka kai kara wajen alkali ga takardar saki a hannun matan, da aka zo gashi sai rubuta jiki na sake ki saki uku, shikenan alkali sai ce gashi nan ka rubuta ka sake ta saki uku, yace a yalla bai ai ba haka bane, sai a bani na karanta jin da ni na rubuta, sai aka ce to gashi karanta, sai yace na sake ki saki uku ka gani ko, sai yace wai na sake ki saki uku, wai tambaya yake yi wai ba wai ya sake ta saki uku bane ba. To saboda haka kinayar da kai dai dole za ta bayyana me kake nufi. Sannan akwai kuma wato ka sa biyayya wa Allah da manzonsa shi yafi maka akan soyayya, wannan ma karatun da zamu fahimta a cikin hadisin nan. Sabban Annabi sallallahu alaihi wasallam an ce ka su kula su sai na Ka'ab bin Malik su Murarat bin Rabi su Hilal bin Umayya, dalilin haka Abu Qatada yana bashi da masoyi kaman Ka'ab bin Malik, bashi da abokin dadi kaman Ka'ab bin Malik, amma tunda Allah da manzonsa sun ce kar a kula shi bai sake kula shi ba. To saboda haka wannan darasi ne, duk mutumin da zaka so shi zaka so shi ne gurgurun yanda yake son Allah da manzonsa, duk mutumin da zaka ƙi shi ne gurgurun yake yanda yake yin Allah da manzonsa. Ba za a yi misali saboda kana son mutum ya saba Allah da manzonsa ka ci gaba da soyayyarsa ka ce ai to ya zan yi dan uwana ne ya zan yi masoyina ne, a babu wannan, inda ya saba sai ka bar shi, kaga wannan ma darasi ne. Sannan har yanzu darasin da yake ciki akwai hidimar da mata za ta yi wa mijinta, tunda matan suna musu hidima ba su daina yi ba sai bayan kwana 40 sai aka aiko aka ce to yanzu su daina musu hidima, kowace mata ta daina yi wa mijinta hidima, wanda har matar Hilal bin Umayya ta zo ta ce shi mijinta ga yadda yake tsoho ne, in ta bar shi ba to akwai matsala, zai samu matsala. To kaga anan ana gaya wa mata zaki hidima wa mijinki kenan, ba kawai ki zauna bane, a zaki masa hidima yanda waɗannan matan sahabban suke musu hidima, kuma aka gane hidiman nan ma wani aiki ne aka ce su ajiye saboda wannan laifin da suka aikata. Sannan har yanzu a cikin hadisin nan akwai darasin da zamu fuskanta na halarcin kona abinda aka ta ayan Allah a jiki. Ai mutanen Gassan, Maliku Gassan ya aiko wasiƙa wasai na ka Ibn Malik yace ka zo yana karban wasiƙar nan me yayi sai je nemi inda wuta take sai ya kona ta kuma da sunan Allah a jiki to saboda haka aka ce zaka iya kona wata takarda ko wani abu wanda da sunan Allah a ciki inda shine maslahan wannan abu zaka iya kona shi sannan har yanzu a ciki a hadisin ya karantar da mu ana son mutun yayi a masa albishir idan ni'ima ta same shi wato wane abu kaza ya same ka alhamdulillah zo a ga ya masa yanda aka yi wasa yanda aka Ibn Malik an zo an ga masa cewa Allah ya yafe masa Allah ya karbi tuban sa a masa albishir sannan idan yana cikin wani bakin ciki abun ya yaye to yana da kyau a zo a masa albishir ka taya shi farin ciki cikin halin da ya fada ciki na farin ciki sannan har yanzu a ciki hadisin yana karantar da mu haduwan shugaba da mabiyansa idan wani lamari mai mahimmanci ya tashi wanda za a zauna a yi farin ciki ko a yi bakin ciki duk shugaban da ba zai nemi mabiyansa a zauna a jajanta abin da ake ciki ba to ba shugaba bane mashirmaci ne kawai idan kana shugabantar mutane ko a gida ne ko a gidanka ne za ka haɗu da iyalanka a zauna a tattauna wani abu mai mahimmanci yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sahabban sannan ya tara su yace yau Allah ya gafarta wa sayyidina ka Ibn Malik da mutum uku nan da mutum biyun nan Murarat bin Rabi' da Hilal bin Umayya a taya su farin ciki a yi murna to saboda haka idan kana jagorantar mutane in abun farin ciki ya same su za ka haɗu tare da su a farin cikin tare da kai sannan abun bakin ciki ya same su ma za a haɗu da kai a nuna wannan bakin ciki din sannan hadisin nan yana karantar da mu a yin sadaka ko yin kyauta idan an baka wani labari na alkhairi ya same ka ka ji dadin abin da aka gaya maka ka fidda wani abu naka ka bayar ka ji dadi na sai na ka Ibn Malik radiyallahu anhu da aka zo aka gaya masa gashi sai ya cire mayafansa sai ya baro mutumin da ya kawo masa to saboda haka idan an maka abu ka ji dadi yana da kyau ka bada kyauta sannan a hadisin har yanzu yana karantar da mu mutum ba zai yi sadaka da dukkan dukiyarsa ba na sai na ka Ibn Malik yace ya rasulullah tunda Allah ya gafarta mini ko zan dauki dukiyata gaba ɗaya in bada ita fi sabilillah sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa a'a kar ka bada dukiyarka duka ka ajiye wani abu ka bada wani abu saboda anan malamai suka ce muqamin sa ne shi sai na ka Ibn Malik idan ya dauki dukiyarsa gaba ɗaya bayan ga kwana 50 da ya a cikin wancan halin ya dauki dukiyarsa ya bayar duka zai dawo yana bara ne kuma yanzu yana rokan mutane to saboda haka idan ka san ba za ka iya bada dukiyarka kuma ka wadata ba in za ka dawo ka zama wato kana rokan jama'a to ka raba dukiyar kashi biyu ko kashi uku ka bada abin da za ka bayar fi sabilillah sauran ka bar shi amma irin mukamin sayyidina Abubakar Siddiq shi duka yake bayarwa sai bada dukiyar duka kuma a tambaye shi ce ya baro iyalan nasa Allah da manzonsa kuma hakan ta faru to saboda haka ba a son mutum ya fita daga cikin dukiyarsa duka in dai makam dinsa bai kai wannan wajen ba sannan hadisin yana karantar da mu a ka sa idan mutum ya zo maka albishir din nan kamar yadda kuka faɗa dazu ka dauki wani abu mai kauri ka bashi kamar yadda sai na ka abu yayi kayan jikinsa ne ya cire ba bashi da wasu ka mayafinsa ya cire ya bashi saboda ya ji daɗin abin da ya same shi sannan sai kuma ya ari kaya kayan da zai saya a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam kayan da zai saka ma babu ya karbi kaya a wajen a baka tada nan ma aka ce wannan hadisin yana karantar da mu halarta wato ya halarta ka nemi aron abu kenan in baka rishi sannan hadisin yana karantar da mu yin musafaha da mutumin da ya zo bako aka yi ne ko babban mutum ne ya zo a yi musafaha da shi sannan a tashi don sai na ka Ibn Malik radiyallahu anhu da ya je ya nemo aron kaya ya saka ya taho wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai me sai aka tashi wanda daga cikin sahabbai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi sai na Talha ya tashi ya zo ya rungume shi ya gaisa da shi har ya ce ma ba zai manta wannan abun ba da sai na Talha ya masa to saboda haka ashe girmamawa ne ana iya yin haka sannan hadisin yana karantar da mu ana son mutum yayi sujudi shukuri sujjada ta godiya wa Allah idan Allah ya masa wata ni'ima dan lokacin da aka zo aka ga sayyidina Ka Ibn Malik aka ce ana maka albishir kawai sai ya fadi kasa yayin sujjada yana godewa Allah Allah ya tsiratar da shi daga cikin halin da ya fada hadisin yana karantar da mu ana son mutum ya yi tafiya ranar alhamis idan zaka yi tafiya to ana so ka tafi ranar alhamis sunnan annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya shirye tafiya to yafi yin tafiya ranar alhamis saboda haka sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam yin tafiya ranar alhamis sannan sunna ne ta annabi sallallahu alaihi wasallam dawowa da hantsi lokacin rana ta daga gari ya waye sai ka dawo daga tafiyar da kai ba dawowa da daddare ba sunnan mu kenan muka yanzu ko yawanci da daddare muke dawowa to ba so ka dawo da daddare amma so ka dawo ido na gani idanu in ka dawo daddare yayi kuma sai karka shiga gida sai ka zauna a waje kawai ka ce musu ai kama kare ne aje musu kama kare ne sai yanzu ka dawo haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake in ya dawo daddare yayi ba zai shiga ba kansu malamai suka ce sai dai in ka san da iyalan naka cewa ba za ka dawo ba sai dare yayi na'am sannan hadisin yana karantar da mu shikenan ne duk mun fadi abubuwan da hadisin suke karantar da mu a takeice wannan a takeice ne karatun da yake cikin hadisin ne yana da yawa a takeice ne kadan daga ciki sannan dai kaga yanda ake tuba babbar magana dama wannan babu tauba ne yadda ake tuba kenan kaga irin halin da ya fada ciki amma duk ya karba suka karba kai za a ce duka aka hana su mu'amala da kowa tsawon kwana 50 amma suka karbi haka suka zauna a cikin haka to saboda haka wannan duka abubuwan da ake so mu koyi a ciki ne wa ana bin jaydin bi dammin nun wa fathil jim imran bin husayn al-khuzai radiyallahu anhuma anna imra'atan min juhayna atat rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina fa qalat ya rasulullah asabtu haddan fa aqimhu alayya فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال احسن اليها فاذا وضعت فاتيني ففعل فامر بها النبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم امر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل رواه مسلم وأن حديثي عن سامش دقى أبي نجيد بضم النون أي ضم ونون دين نجيد نون دين بالضم كنا وفتح الجيم شكما جيم دين أما سبتها نجيد إمران بن حسين shine imran dan husain al-khuzai radiyallahu anhu ma Allah da su annam ra'atan lalle wata mace min juhaina daga juhaina atat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta zo wajen annabi tsira da miki Allah subhanahu wa gare shi wa hiya hubla min az-zina tana da ciki cikin nan kuma na zina ne fa qala sai ta ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah asabtu haddan lalle wato haddi ya same ni faqimu alayya tsayar da shi a kaina fada annabiyullahi sallallahu alaihi wasallam waliyaha sai annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka kira masa waliyanta ko waliyinta fa qala sai yace ahsin ilaiha ka kyautata mata fa idha wada'at idan ta aihu fa atini ta kazo min da ita fa qala sai ya aikata fa amara bi annabiyullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsiyada mai Allah subhanahu gare shi yayi umurni fa shuddat alaiha siyabuha sai aka daddaure mata kayanta a jikinta summa amara biha sannan sai yi umarni da ita farujimat sai aka jefe ta summa salla alaiha sannan sai yi mata salla fa qala lahu umar sai sayyidina umar yace masa tusalli alaiha ya rasulullah yace ya maikin Allah zaka mata salla wa qad zanat kuma ba ta yi zina qala sai yace laqad tabat tawbatan lalle haqiqa ta tuba tuban da law qusimat baina 70 min ahli madinati la wasi'atuhum tuban da za a raba wannan tuban da ta yi a mutum 70 daga mutanen Madina da ta ishe su wa hal wajadta afdala min an jarir bi nafsiha lillahi azza wa jalla shin kana ganin an samu wani abu da yafi falala da ya kasance ta ba da kanta ta miƙa kanta wa Allah madaukakin sarki rawahu muslim wa muslim ne rawaito wannan hadisin wannan hadisi an samu shi daga abi nujaidin shine imran bin husaini al-khuzai ɗaya daga cikin sahabban annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallama wanda ya musulunta a Amu Khaibar shigan da aka yakin Khaibara ya musulunta sannan ya zauna a zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu har ya tura shi Busra wani garin da ake ce masa Busra ya tura shi wannan gari ya zauna yana karantar da su Muhammad bin Sirin yace a garin Basra ba taba ganin malami irin Imran bin Husayn ba wanda ya san fiqhu ya san me ake ciki na sha'anin addini. Sannan ya rawaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam guda 180. Allah ya dade shi yace lalle wata mace daga Juhayna ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama. To wannan malamai sun ce ga midiya ne wanda aka jefe ta din nan ita ce matar da ta zo din. Duk da an yi sabani cikin sunanta, wasu sun ce matar da aka yi zihari da ita ne Kaulatu bintu Salaba, wasu kuma sun ce Kaulatu bintu Kuwailid ne. To wallahu alam. To ta zo dai wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama da ciki na zina. Sai ta ce ya Rasulullahi, wannan cikin nawa, abin da yake jikin nawa ya kamata amini haddi. Amin haddi, a tsaida haddi a kaina. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata, yace a kira waliyanta, aka kira su, aka kira waliyanta yazo aka yi magana da shi, aka ce to kaje. Sannan kaje da ita ka kyautata mata, kar kai tsammanin ta faɗi wannan abin ka fara jin haushinta daga yanzu, ka daina ba ta kulawa. Ka kula da ita, ka kyautata mata yadda ya kamata. Bayan ta haihu ka zo min da ita. Haka je aka kula da ita, da ta haifa Annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka daure jikinta. Bayan an daure jikinta, aka yi umurni da a jefe ta. To anan dai duka ana maganan zina ne, idan mutum ya yi zina yayi ikrari da kansa, ba maganan shaidu ake ba, ya tabbatar da kansa cewar ya aikata zina. To kamar yadda wannan mata ta zo ta yi, za a masa rajmu, za a jefe shi. Idan ya taba yin aure, za a masa jifa ne. Kuma hukuncin yana cikin Alkur'ani, amma baya rubuce, sai dai hukuncin yana ana karanta shi. Ayar ba ta cikin Alkur'ani, an riga an soke ta, amma hukuncin ta yana nan. Ash-shaykhu wash-shaykhatu idza zanaya farjibuhuma albatta nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Babban mutum ko babba ko tsoho ko tsohuwa, idan sun yi zina a jefe su. Wannan hukunci ne daga Allah. To saboda haka idan an yi zina za a jefe mutum. Sannan jifan da za a masa jifa ne da duwatsun da suka sance ba manya ba, ba kanana ba. In aka dauko dutse babba ka jefa masa, sai ya mutu tashi daya. Kaga abun bai ba kenan. In kanana ne sai a tayi bai mutu ba. To sai a nemo duwatsu wanda ba kanana ba manya ba, a masa jifan da su. Sannan ko malamai suka ce idan za a yi jifan nan, dalilin da yasa za a jefe shi, ba za a masa, ba za a yanka shi ko a nemi wani abu a bashi ya mutu tashi daya ba, shine ya yi zina. Lokacin da ya yi zinan nan, dukkan gabobin jikinsa sun amsa ya ji daɗi. Dukkan gabobin jikinsa sun amsa ya ji daɗi, ya fidda sha'awarsa. To tunda haka ne sai a masa rajmu. In aka zo masa rajmun nan, kowace gaban jikinsa za ta amsa ta ji zafi ita kuwa. Kowace gaba sai ta ji zafin wannan har wato rayin sai fita. To haka za a yi. To matan nan ta zo aka daddaure jikinta, saboda in mace ne za a mata, za a daddaure jikinta, ba za a fidda ta fili kowa ya gani ba. A daddaure jikinta, sannan aka mata, aka jefe ta. Sannan malamai suka ce anan hadisin za a gane cewa mutum zai iya zuwa da kansa, shi jagora kenan ko ya aika. Na wata ruwaya an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je da kansa ya jefe ta, wasu suka ce kuma aikawa yayi. Bayan an jefe ta an gama komai, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata sallah. Duk da nan kaga an gwada maganar ma ta je ta shayar da danta, sai ta aihu ta gama komai tukunna ta zo. Lokacin nan ba zai iya mutuwa ba, zai yi a mata da cikin ba, sai an gama da maganar da tukunna ta zo a mata hukunci. To da ta zo Annabi sallallahu alaihi wasallam sai mata sallah bayan an jefe ta. Sai na murci ya Rasulullahi, za a kamata sallah bayan ta yi zina? Ta yi zina kuma a mata sallah? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai ta tuba. Tuban da ta yi kuwa da za a raba mutanen Madina mutum 70, a raba musu tuban nan da ta yi da ya ishe su. Saboda haka tuba ta yi bil haqqi kenan, ta tuba zuwa ga Allah, ta koma zuwa ga Allah. Sannan kana gani akwai abun da fifiko ne bayan ta miƙa kanta zuwa ga Allah, zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Malamai suka ce daga wannan hadisi ake gane cewa idan ka tuba zuwa ga Allah, tuba kuma aka maka hukunci, to shikenan Allah ya gafarta maka wannan laifin da kai kenan. Kaga wannan matar ai aljanna za ta tafi direct, an gama komi tun daga duniya. Saboda yanayin tubanta ma aka ce da za a raba mutanen Madina kashi 70. Nan ba malamai sun yi magana su a mutanen Madina. Wasu suka ce munafukan nan ne da basu je yaki ba. Wasu suka ce a mutane sosai irin tubanta da za su yi irin wannan tuban nata da ya ishe su. To saboda haka sannan anan malamai suka ce za a gane cewa mutum idan ya aikata laifi kamar zina, to idan ba a so ya fito ya faɗa, sai dai idan zai je wajen alƙali ne da zai masa hukunci, sai je ya faɗa ya ce ya yi zina, sai a masa hukunci. Amma haka kawai ka zo kaka zauna bayan ka aikata laifin, kana bayyana laifin a fili, to Allah ba zai yafi maka ba irin wadannan mutane Allah ba yafi musu aini mutun yazo yana faɗa yace ai shi ko yayi mace iri kaza yayi kaza da ita yayi da wacce yayi da wance aini kaza 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 ai kaza ai a gari kaza ma kaza kaza ya faɗi wadannan abubuwa yana faɗa yana alfahari da alfashari wato ma'ana bai dizna haramu bane kenan inda ya da haramun ne zai zo yana faɗa amma zaka samu mutane suna yi sai yazo yana faɗa ko mutun yazo yana ce maka ka taba yanzu na kuwa ana samartakan na ana yi mana na farko kam zaka yi na farko sai daga baya in ka girma kuma sai ka daina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga wannan me daga nan ka fada ciki shi mai fadan wannan maganganun mai irin wannan maganan ya aikata laifin yazo yana fada a fili to Allah ba zai yafe masa ba maganan yafiya saboda haka ba a so mutun ya bayyana mummunan laifi dan ya aikata sai dai hukunci za a masa amma Allah ya boye ka ya suturta ka kai abun ka boye bai bayyana a duniya sun gani ba lokacin da kake aikata laifin Allah ga dama zai sanar ko ba haka bane zai iya sanarwa kana cikin aikata laifin kawai zai wani ya zo ya ganka ko wasu su zo kuma bayan ka fada cikin laifin tsundum sai zo su same ka ya za ka yi ba inda za ka yi amma Allah ya suturta ka ya boye ka to me za ka zo kana gaya mutane ka ce ai kai dan kai asalin mutumin banza ne haka wani zai na faɗa yana alfahari da wannan yana cewa haba kai kuma ima kai ko in wani ya zo na faɗan shi shaki ne sai ya ce ai shakiyancin ka ma kaɗan ne mu da muka yi kaza yana irgo irin abubuwan da ya munana to ba su mutum ya faɗi mummuna aiki da ya yi sai dai idan za a masa hukunci ne to nan kam sai ya faɗa na'am wa ibn abbas radiyallahu anhu ma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولم يملع فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب متفق عليه وعن ابن عباس أن كبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال درس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أغريش ياتي لو أن لابن آدم واديا دادي دان آدم زي كسانشي ينا دواني واتو رامي زاتي كوكوموني kwari min zahabin na daga zinariya ahabba an yakuna lahu wadiyan sai yafi so a ce yana da kwarin nan guda biyu walam yamla afahu illa turab ba abunda zai cika bakin dan adam sai dai kasa wai tubullahu ala man taba lalle Allah kuma zai gafarta wanda ya tuba muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun hado akan wannan hadisi zainab billahi ibn abbas ya rawaito mana hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi dan adam da zai kasance yana da wani kwari a cike da zinariya wani kwari yake da shi a cike da zinariya malamai suka ce cewa zaka yi yanzu da a ce dan adam zai kasance yana da wani account a cike da kudi account din ya cika tam an cika shi da kudade ya bude a banki kaza duk da haka me ahabba an yakuna lahu wadiyani yana so a ce yana da wani kuma duk yana da wani kwarin da ya cika shi da kudi kuma duk idan akawun guda goma yake da su ma yanzu a ce kowanne kudi ya cika zai haƙura ne zai so a ce yana da wani kuma duk har yanzu shine sai din sai ce walan yamla fahu illa turab ba abun da zai cika bakin dan adam ya ji ya koshi sai kasa ne za ta cika bakin sa ran da aka danna shi a cikin kabarin sa aka dabi kasan da aka zuba masa to anan ne zai ji ya koshi ya isa yanzu kam amma in ba na aka zo ba ba zai ji ya koshi ba kullun yana hari ya za a iya ƙara samu ya za a iya samu ya samu amma gani yake bai samu ba ya tara amma gani yake bai tara ba kullun yana kan nema to saboda haka wa yatubullahu ala man taba Allah zai gafarta wanda ya tuba wato wanda ya tuba daga wannan kuskuren da yake wannan sabon da yake dan ba garamin kuskure bane kuma dan adam ne ba ya fita a cikin haka to ko wannan zulumi aka barka da shi ya ishe kai an halice ka dan kaso abun duniya ne ai ba dan wani Allah halice ka ba amma da mutun zai zo yana gargara yana kwance bai fi saura min tuna ya rasu ba ka dauko duki aka mika masa yaya kake zamani zai karba ba zai basu ba to saboda haka kai ta tubawa Allah akan wannan abu sai Allah gafarta maka ya san cewar ba yadda ka iya ne haka Allah ya yi ka wa inna hu lihubbil khayr la shadid shi dan adam akan dukiya ba shi da lafiya yana da tsananin son dukiya ba zai mata wasa ba to saboda haka mutun ya ta tuba zuwa ga Allah وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه دغا سي نبي رضي الله قال ما سيدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي سيادة من تلو سبت أغريش ياتي يضحك الله سبحانه وتعالى الله مدوكين سركي ينا فرين تكي دمتاني قدابيو إلى رجلين زوا وسمتون قدابيو يقتل أحدهم الآكرة ديان سوزي كشي ديا يدخلان الجنة كما دوكان زوا سيقال الجنة يقاتل هذا في سبيل الله وانا ينا يعكيني صبودا لكو كرم الله فيقتل سي ديان يكشيشي ثم يتوب الله على القاتل سي الله يغفر له وان ديكي سنة فيسلم سي مسلمتا فيستشهد سي شهادة متفق عليه وكاية مسلم صلى الله عليه وسلم وانا حديثي وانا حديثي انا ساموش لكي سينا بيرو الله قارا مسا يدع يتي الله ينا فرين تكي دمتاني قدابيو واتما انا انكاو كلمان ندام يغاني وا Allah yana yin farin ciki yana dariyan mutum biyu dukan su gasu a duniya ɗaya ya yaki ɗaya an ji an yaki sai ya kashe shi a wajen yaki shi lokacin yana kafirci da ya kashe shi bayan ya kashe shi sai ya dawo sai ya musulunta Allah ya kare musuluncin sa bayan ya musulunta shi ma sai ya je yaki sai ya kashe shi duk sun yi shahada sai ga su aljanna dukan su guda biyu wannan shi ya kashe wannan amma duk sun haɗu aljanna kaga mi kenan wato Allah ne ya yafe masa shi wannan wanda yake sa ya so shi yana ganin sa lokacin da yake kashe wancan din kuma ya san nan aljanna ne shi ba amma kuma lokacin bai yi ba malamai suke cewa kamar lokacin da sayyidina Umar bai karbi musulunci ba kenan yake yakan musulunci ashe shine na biyu ma a cikin musulunci amma a lokacin sabon nan gasu nan yazo ya ta dukan su ya ta abubuwa amma daga baya kuma ashe shine na biyu ma a cikin musulunci to saboda haka sai aka ce to ya za a yi ai in ya gan shi zai ji a ransa wannan fa shi ya kashe ni ya za a yi kuma yanzu ga ni a aljanna shi ma ga shi na aljanna sai Allah ya ce wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikwana ala sururil mutaqabili a ranar lahira Allah zai cire duk wani abu na cikin zuciya ba wani abu da zaka ji ba wanda zai ji wani abu na'am ba wanda zai ji wani abu a cikin zuciyarsa Allah zai cire wannan in kai gaba da mutum kun yi me inda kun zama yan aljanna to ba za a ji wannan ba sannan aljanna maratib ne ai kuna aljannan ma wata kila wani yana inda yake kai ma kana inda kake ba wuri ɗaya kuke ba yanayin yanda ka bautawa Allah yanda ka bi Allah yanayin yanda aljanna ka za ta kasance to saboda haka duk laifin da ka aikata Allah zai iya gafarta maka kowane iri ne gashi dai wannan kisa yayi amma Allah ya gafarta masa ya kawo shi cikin musulunci ya musulunta har ya zo ya shahara ya zama dan aljanna ya nafsu la taqnati min zallatin uzumat innal kaba'ira fil ghufrani kallamami wato yake zuciya karki kaskanta kice kin yi aikata laifin nan Allah ba zai yafe ba innal kaba'ira fil ghufrani kallamami wato gafaran Allah duk babban laifin da kai a wajen Allah kaman wani karamin laifi ne zai iya gafarta maka to alhamdulillah mun zo karshen wannan babi zamu tsaya nan wajen insha Allah lokacin ya ja da yawa ku to shikenan da zan ce ko za a yi tambaya to amma dai lokaci ya tafi sai dai mun sake dawowa insha Allah abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan sa أبونا مكي كسكري الله غافر تامنا البكتش عني محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.